muryar Amurka ke magana akan mitoci 17:25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com. Assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Bahari Auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku maimaitawar shirin tsaka mai wuya da kallabi. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum sunana Muhammad Lalo yau tare ga watan Fabrairu shekarar 2019 wakilin Amurka na musamman kan hulɗa da ƙasar Koreya ta Arewa Steven Bergen ya ce an samu ci gaba ta tunawar da aka kammala a jiya Juma'a a Pyongyang kan shirye-shiryen taron da za a yi a karo na biyu da Koreya ta Arewa a ranakun 27 da 28 ga watan nan shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana a shafinsa na Twitter a baya cewa wannan zama da za a yi da shugaba Kim Jong-un zai wakana ne a Hanoi babban birnin Vietnam. A wani sakon Twitter da ya wallafa har ila yau, shugaba Trump ya ce yana fatan haduwa da takwaran aikinsa na Koreya ta Arewa Kim, inda za su ciyar da batun zaman lafiya gaba. Shugaban Saliya ya ayyana dokar ta ɓaci a lokacin kasar saboda matsalar fyaɗe da ta yi katutu. Shugaba Julius Maada Bio ya ce daga yanzu duk wanda aka samu da laifin yi wa ƙananan yara fyaɗe za a yanke mai hukuncin ɗaurin rai da rai. Alƙalamin sun nuna cewa kashi 1 a cikin 3 na adadin mutum 8,000 da aka samu da laifukan da ke da nasaba da fyaɗe waɗanda aka sanarwa hukumomi na da alaƙa da yara da aka ci wa zarafi ta hanyar yin lalata da su. Gwamnatin shugaba Trump ta bayyana cewa ba za ta iya cimma wa'adin da majalisar dokokin ƙasar ta ɗiba mata ba, na bayyana wa majalisar ko za ta saka takunkumi ko kuma akasin haka akan duk wanda aka samu da hannu a kisan ɗan jaridan nan na ƙasar Saudiya Jamal Khashoggi. Majalisar Dattawan Amurka ta baiwa shugaba Trump zuwa ƙarshen daren jiya Juma'a wato 8 ga watan Fabrairu domin tantance waɗanda ke da hannu a kisan ɗan jaridar wanda aka kashe a ofishin jakadancin Saudiya da ke Istanbul a ƙasar Turkiya a watan Oktoban bara. A ranar Alhamis, mataimakin kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Robert Palladino ya ce,
"We will continue to consult with the Congress."
Ya ce za mu ci gaba da tuntuɓar majalisar dokokin ta Amurka da kuma yin aiki tare domin zakulo waɗanda ke da hannu a kisan Jamal Khashoggi. Sai dai a ranar ta Alhamis, ma'aikatar harkokin wajen ta Amurka ta ce ta soke takardun bizar wasu jami'an gwamnatin ta Saudiya da dama, sannan ta rufe asusun wasu mutane 17. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce tana ƙara himmatuwa wajen ganin ta shawo kan cutar zazzabin lasa, wacce ke ci gaba da yaduwa cikin gaggawa a sassan yammacin Afirka. Yankin yammacin Afirka na tsakiyar lokacin da cutar ta fi kamari, wacce ta fi tasiri a tsakanin watan Disamba da Maris. Hukumar ta WHO ta ce dama dai ana sa ran barkewar cutar a ɗan tsakanin wannan lokaci, amma a cewar kakakin hukumar ta WHO Tadej Jasarevich, sun damu matuƙa kan yadda cutar ke yaduwa cikin gaggawa.
For example, doing storing grain and other food, it wouldn't proof contain.
Yace hanyoyin da za a kare kai daga wannan cuta shine, misali ana so mutane su riga aje kayayyakin abincin su a wuraren da beraye ba za su iya kaiwa gaba, da zubar da shara nesa da gidajen su. A ranar 22 ga watan Janairu, Najeriya ta ayyana barkewar cutar, inda ta ce jihohi 16 ne yake fama da ita, inda hukumomi suka ce mutum 213 ne suka kamu da wannan cuta. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda yanzu agogo ke cewa karfe 2:04. Duk da cewa ta sanar da shirin rage irin taimakon sojin da take ba kasar Kamaru saboda zargin cin zarafin bil'adama da ake yi a kasar, wasu jami'an gwamnatin Amurka sun ce kasar za ta ci gaba da haɗa kai da kasar ta Kamaru ta fuskar tsaro. Sai dai kuma mun kasar ta Kamaru sun ce takaita irin taimakon da Amurkan ke baiwa kasar zai iya kawo cikas ga yankin da ga yakin da ake yi da masu tsauraran ra'ayi a yankin. Jakadan Amurka Peter Henry Bellerin ya tabbatarwa da hukumomin na kamar cewa Amurka ba za ta daina hada kai da kasar ba ta fuskar ayyukan tsaro kamar yadda kamfanin jallancin labarai na Associated Press ya rawaito jakadin yana fada bayan wata ganawa da kakakin gwamnatin Kamaru Ren Emmanuel Sadi kalaman na jakadin Amurka na zuwa ne bayan da rahotanni suka nuna cewa gwamnatin Amurka za ta rage dala miliyan 17 na tallafin da take ba Kamaru na kayayyakin soji Rutani daga Sudan ta kudu na cewa an kashe wasu mazauna yankin karkara da ba san adadin su ba yayin da wasu daruruwa suka tsire daga muhallansu a lokacin da wani sabon rikici ya barke a jihar Yar River a wannan makon bayanai sun nuni da cewa dakaran gwamnati sun hada kai da mayakan SPLA na kasar ta Sudan ta kudu karshen labaran duniya kenan daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC
yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda an jima kadan zamu maimaita muku shirin tsakai mai wuya amma bari ku fara da jin maimaitin shirin kallabi tukuna
Assalamualaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da Maryam Laushi. A makon da ya gabata, ta bayyana mana irin matsalolin da take gani mata na fuskanta a Najeriya. A cikin shirin mu na yau, za ku ji ci gaban wannan hirar. Ga tambaya ta gaba da nayi mata. Yanzu ga shiri zabi na ta ƙara tahowa. Kamar ya kike gani jama'a ke shirin zaben nan a ganin ki mutane na shiri sosai
da alama miyan mutane su shutu zabi ya ƙaru tsakanin yanzu da zaben da aka yi a 2015 mun ga cewa waɗanda suka fito ma suka yi registry sun kai miliyan 94 yanzu saboda haka mun ga cewa mutane sun ƙaru kuma ko fitowa din dama yawanci mutane za su fito zabi ba kowa ke fitowa zabi ba amma da yake ma mutane da yawa yanzu sun register yanzu kawai katin ya kamata su ansa kuma na san cewa mutane da yawa suna zuwa su ansa ba kowa zai ansa ba kuma ba kowa zai fito zabi ba amma dai ya ɗan ƙaru tsakanin yanzu da zaben da aka yi kwanakin baya
kin ce ba kowa zai fito zabi ba kuma ba kowa zai anshi katin zabi ba me ya sanya haka
yanzu kawai to wahalar zabi a Najeriya in ka tashi zaka shiga layi yanzu ma in ka je baka san ko akwai yan sanda da za su protect in ka ba in abu ya tashi in matsala ya tashi wayansu suna tsoro wayansu kuma suna ganin za amfanin ba zabi saboda bazai nuna a cikin wanda zai fito ya ci zaben ba idan ne da yawa dai wahala ne kuma a wurin su kamar yanzu in kai registry a wani gari bazai yi ka sake yi a wani gari ba wayansu kuma sun canza inda suke zama saboda haka su tashi su koma ko kauye su je su zabi zai musu biya saboda haka wayannan abubuwan zai iya hana mutane fitowa ranar zabi
to kamar matasa wani kira zaki a gare su musamman a wannan lokacin na shirin zabi ganin cewa wata sa'in yan siyasa sukan yi amfani da su wajen bangar siyasa wace shawara zaki ba su
dama mu a Najeriya ba a saba daukar matasa kamar za su yi wani abin kirki ba ina so matasan Najeriya su nuna ma yan siyasa cewa muna da hankali kuma mun san me muke so kashi 50 cikin 100 na voters masu zaɓe da suka yi registry wannan lokaci duka matasa ne shekarun su 18 zuwa 35 saboda haka ya nuna cewa mu muka fi yawa ya kamata mu za mu zaɓi wa zai zama shugaban ƙasa mu za mu zaɓi wa zuwa za su mana shugabanci a kowane wuri. Saboda haka ya kamata matasa su gane amfanin abubuwan da za mu yi masu kyau za su taimaki ƙasar nan namu, shi ne a je a ansa katin zaɓe, ranar zaɓe a fita a yi zaɓe a cikin kwanciyar hankali, a duba a kirga, a jira a kirga, a duba a sa guda nawa ne aka tara kafin su tafi gida.
To kamar su matasa kuma in ce sauran jama'a, kin gamsu da yadda suke daukar batun zabi a Najeriya, musamman dai a wannan karan? Kina gani yayin sun shiga taitayin su suna duba cancanta ne koko wani abu daban wanda san ran su ne?
To dama kowa da abin da yake nema, tun da kasar nan namu da kuma da abin da yake tunani yana so, wayansu abu ne ke suke nema, wayansu kuma suna neman inda za su je su ci kuɗi ne gaskiyar kina. Amma kuma na san cewa a cikin dai duka mutanen nan akwai waɗanda suke da niyya mai kyau, to irin su ne ya kamata mu neme su mu zaɓe su.
To yanzu ke a matsayinki na matashiya, duk da cewa kin ce da kina da ra'ayin siyasa, kamar wani irin kira ko wace ne irin shawarwari zaki ba mata?
Ya kamata mata su haɗa kai, saboda mata aka ce ko mata masu aure da suke zama a gida miliyan 11 sun yi rajistar su fito zaɓe. Ya kamata mata su san cewa kuma ko a cikin ƙasar nan kusan rabin ƙasar nan mata ne. Saboda haka ya kamata mata su haɗa kai a abubuwan da ya shafe mu, ya kamata kuma a fito a yi zaɓe, ya kamata kuma a riƙa koya ma mutane ko yara, ya kamata a riƙa koya ma yara abubuwan da ya kamata tun suna ƙanana, akan ma fitowa zaɓe, akan shiga jam'iyya, mutum ya zaɓi jam'iyya ya shiga kuma a yi amfani da jam'iyyan a yi abin da ya kamata mai kyau ma wa'ansu ma kowa ma a ƙasar nan namu.
To masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu da ƙarshen wannan hirar. A madadin baƙuwar ta Maryam Laushi da kuma Ms. Julie Gresham da ta taya ni haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
To madalla, yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya.
Tsaka mai wuya.
Obasanjan da ake cewa ya saci biliyan 16. Wa yake mulki yanzu?
Shugaba Buhari.
To me yasa bai kwace rijiyoyin mai ko ya kama Obasanjan ya kulle shi ba kan kuɗin?
Duk da sanna har yanzu ba ka samu dan takara kudanta da Buhari ba, ko waye ba mai bane, ba farawo bane, ba fajiri bane, ba dan kunji asiri bane. Duk wani farawo, duk wani macuci, duk wani azzalumi, duk wani mai kisan kai, kai duk ko laifin mai kai, ko da ka kamanta wani da Ubangiji, in dai ka shiga jam'iyyar APC an yafe maka.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da sadonmu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. To yayin da muke kasa da makonni biyu kafin babban zaben da za a yi a Najeriya idan Allah ya kai mu ran 16 ga watan nan, yaya kuke ganin kiran da kungiyar Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna ta yi wa mabiyanta na cewa dukkan su kwansu da kwalkwatan su su fito su zaɓi shugaba Muhammadu Buhari idan ranar zaben ta zo? Domin ko jigogin Izalatul sun ce fa su suna da hujja.
Sunana Abdullahi Abdulmalik Digi, Deputy National Director in Charge of Finance and Account for Said Group of Jama'atul Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna. Wannan zaɓe da muka sa a gaba yanzu na 2019 gaskiya akwai ƙalubale da yawa a gabanmu. Zaɓe ne wanda ya kamata a ce mun sake zaɓe shi Muhammadu Buhari domin ya dawo ya idar da abubuwan da ya sa a gaba. Wallahi in ka hangi wasu abubuwa waɗanda ya yi, to kai kana ka san ya cancanta ya dawo domin ya ci gaba da inda ya tsaya. Yanzu ka ji kogin Niger nan, aikin hanyoyi, aikin wutan nan, wasu abubuwa ne wanda ga su nan yanzu mun sa a gaba. Idan Allah ya sa ya kaddara aka bashi wannan dama, abinda za mu samu a gaba insha Allah rabbi abu ne mai alkhairi. Saboda ka wannan zaɓe akwai ƙalubale, amma mu aje duk wani bambancin addini ko bambancin ƙabila, mu zaɓi wanda ya fi cancanta a zaɓe shi a wannan tafiya.
To Madala, to kuma wannan shirin yau zai tabo kalamin da aka ce an je na fitowa daga bakin madugun jam'iyyar ta APC na kasar Adams Oshiomhole da aka ce ya ce komai zanubin ka idan ka shiga jam'iyyar APC to zanubban ka sun zama wankaku. To amma kashi na biyu nan na muhawarar da wakilin mu na Abuja Nasira da Malik Kayam da shirya mana da zamu kawo muku a yau wato a tsakanin Buba Galadima da Abdulkarim Dayebu zamu tashi ne daga zargin da wasu suka jima suna yi wa shi Buhari na cewa in ma shi mai gaskiya ne to azzalumai sun zagaye shi abinda yake hana shi samun nasara a yakin da yake kokarin yi takidar cin hanci da rashawa
kuma wai waye ne ba barawon bane ne waye ne bar mulki aka bude duwawun sa ba guntun kashi waye mutumin a kasar nan a Najeriya sau nawa aka kai wa Buharin laifin mutanansa wanda suke karkashin sa sun kewaye shi bai komi ba ko sai wanda yake ki shine mai laifi shugaba shi to ya yafe mun shi ba dan jam'iya bane ba dan APC bane saboda haka ba zai iya sani ba amma shugaban sa na APC fa yace duk wani barawo duk wani macuci duk wani azzalumi duk wani mai kisan kai kai duk ko laifin mai kai ko da ka kamanta wani da ubangiji in dai ka shiga jam'iyyar APC an yafe maka ko kai baka ji ba to waye waliyin a jam'iyyar APC ko a gwamnatin ta wanda muke maganan nan akan sa mun yi masa kyakkyawan tsammani da zaton cewa idan yazo talaka fa ya warke amma babu makiyin wannan gwamnati illa talaka talaka ma na arewa ka ji abin da yau shugaban kasa ya faɗa a premier times yace ƴan uwansa musulmi sune suke masa kiyayya kristoci suka rungume shi ashe shi yasa duk wannan kuri'ar da aka yi masa ruwan kuri'a sai Alhaji Abdulkarim Dayebu suka yi masa a Kano bai musu abun sile biyar ba banda kurkuku an yi musu gobara an yi musu mutuwa sarkin Kano mai tamasile Ebe Mutar Muhammad duka sun mutu waɗannan mutane ne sahihai na kusa da shi kuma manya ne a Kano bai je yayi ta'aziyya ba Ebe Mutar Muhammad daga soja ma domin janar Buhari aka kore shi
Alhaji Abdulkarim Dayebu me zaka ce kan waɗannan bayanai na Buba Galadima
to na farko dai ni ba ɗan jam'iyya bane amma ɗan siyasa ne ni kuma na fara siyasa ne tun Malam Aminu Kano ina dare muka yi tare da shi kuma da ya mutu ma mun yi tare da Awolo amma abin da nake so ni a wannan lamari ya kamata duk wanda yake ganin cewa akwai wani ko dan uwa ko na kusa ko aboki ko Aminu ko wanda aka amincewa yayi wani abu to a tabbatar da abin akai shi kotu a gani me za a yi sannan kuma duk wasu lapses da aka samu na mulkin nan da aka yi abin da yasa nake yin afwa na san da farkon farawa Allah ya jarabci Buhari da rashin lafiya rashin lafiyar nan Allah kadai san tsananin da yake ji sai shi da abin ya shafa koma waye dalili amma ba wani mai tasiri in ba Allah ne kaddara masa wannan abu ba kuma ko annabi Muhammad sanmu kuma koma wane ne gashi nan dai Allah ya kaddara yayi rashin lafiyar na haso biyu
ina tunani cewa Alhaji Abdulkarim kana da cikin mutane masu tunani an yi wa shugaba Buhari sanmu ne
a kuma koma me ai mutane suna tunani iri daban-daban amma koma me ni duk abin da kai mu ai na yi surviving an yi fojin ina an tsatsare ni an tsare ni a national headquarters ne SSS ma sai da sana abin sai mutu aka sake ni
sai Abu
Galani Nasiru Abu Biyu nagode wa Allah da Alhaji Abdulkarim Dayebu mutumin da nake girmamawa a siyasance mutumin da nake masa ganin mai gaskiya
me yasa kike masa ganin mai gaskiya
dan na san kibla al-kiblasa ya fito ya gaya wa duniya General Buhari an mushi sanmu shi yasa baya iya aiki tunda ya faɗi wannan dan Allah dan annabi muna yi wa General Buhari uzuri ɗan uwansa ne mu ba mu san abin da yasa zai cutu me yasa za a yi ta jansa kamar wani rakumi maimakon a kyale shi ya je gida ya zauna ya huta na farko kenan na biyu Alhaji Abdulkarim ya nuna mana cewa shi yana ɗaya daga cikin masu ba wannan gwamnati shawara shi yasa take wannan tangal-tangal take tafiyan hawainiya take tafiyan kaguwa take tafiyan jadabaya dama muna nema shin su waye ne suke abokanan shawaran wannan shugaban kasa da yake irin tafka irin waɗannan kurakurai har ma waɗansu suna zagin sa muna jin haushi na cewa bai san ma halin da yake ciki ba
injiniya Buba Galadima yayi bayani Alhaji Abdulkarim Dayebu na san kaji kuma ya nuna cewa lalle shi shugaba Buhari nan kamar ko yadda ka faɗa in ma san mu akai masa imami ne kai kace kana bashi shawara yana daukan shawara
eh to abin nan ke so mu gane ba cewa ne kai tsaye an masan bane shi ko san mu aka yi masa annabi ma an masan mu kuma da aka yi annabi san mu nan ya warke sannan kuma duk da rashin lafiyar da Buhari iyo na Allah ya ba shi sauki ya warke a yanzu duk da sannan har yanzu ba ka samu dan takara kudanta shi da Buhari ba ko waye shi akan kansa shi dai Allah ya tsarkake shi ba maye bane ba farawo bane ba fajiri bane ba dan kunji asiri bane kuma ko a lokacin annabi a cikin sahabbai an nuna akwai munafukai saboda haka ballantara wannan zaman dan an samu munafukai ko kuma dan wasu ƴan ƙon Buhari ko abukan Buhari ko wanda Buhari amincewa sun ji amana sun ji amana sun ji amana kasa sun ji amana mutanen kasa ai kaga wani abu ne daban muna fatan Allah ya ba mu iko mu dauki matakin da za mu yi tunda Buhari ba shi kadai zai mulki kasar nan ba da taimakon jama'a maimakon a zo a tunanin ya za a yi in an tabbatar wancan laifin gaskiya ne a fito da su a bayyane in ma sai an nuna masa a kai kotu a alkali a ce ga abin da wani da wani isa ta ni abin da ke so kenan
ina tsammani shi Alhaji Abdulkarim da yabi mai aikin gwamnati ba da ya yi aikin gwamnati ya san dokar EFCC da ya sani cewa magunan da kake ji waɗansu barayi ɗan APC suke jin tsoransa bai isa ya dauki wani talaka ya je ya kama shi ko ya kai shi kotu ba sai Buhari ya sa hannu wannan shine dokar EFCC duk wanda aka kama ko aka kai kotu Buhari ne ya sa hannu aka kai shi kuma nagodewa Allah ya faɗa cewa ko ɗan uwansa ko abokanan shi ko surkunansa ko waye ko wani waye da suke tare da shi ba za a rasa baragurbi ba a kusa da mai mulki na yanzu wannan Najeriya sun samu tabbaci cewa duk dai kowanne ma menene gautan janai sai dai bai sha rana ba
Alhaji Abdulkarim da yabo shin haka duk shugaba Buhari a yadda ka fahimce shi yadda kake ina zuwa yadda kake magana da shi waɗannan mutanen duk wanda ya koma APC shikenan ya tsira ba za a sake
barewa ba ai ba dan jam'iyya bane amma dan siyasa ne nace ni kuma dan Najeriya ne ni abin da nake so ka gane ina cewa koda kowa na sama farawo ne shi akan kansa ba farawo bane ni abin da ke so kenan ina son duk wani takarawo ne tabbata shi ba farawo bane ba fajiri bane ba dan kunji asiri bane izo ai gamar shi ma amma mutane sun masa shaida shi akan ran kansa koma bai za a ce koma waye nasa a kazami to amma shi ba kazami bane akan kansa tunda har yanzu ba a zo a ce tabbas ga satarsa ga kungiyar ashirinsa ko ga farjinsa bane shi abu na tsaya kenan in kuma a cikin waɗannan mutane duk suke ji neman mulki a kasar nan akwai fari fat to a gaya mun a tabbatar mun cewa irin baiwa da Allah yau ba in bayyana cewa ba farawo bane ba fajiri bane ba dan kungiyar ashiri bane shi ma a gaya wa duniya waɗannan ba haka bane kamar da jaba suka yadda
ina buba galadima
to ai duk wannan magana mai sauki ne kaga dai ai duk zargi ake yi in ma akwai wani dan takara wanda ake zargin sa da wani abu mu ba mu sani ba in akwai sheda Alhaji Abdulkarim ya gaya mana shi ma yanzu Buhari ko kuma na kusa da shi ko ma waye in yanzu na ka Qur'ani na bashi cewa ya rantse baya kaza bai isa ya rantse ba dan bai san shi ba kuma ba kwana suke tare da shi ba saboda haka nace maka duk fa kanwar fa duk abinan duk gautan ja ne sai dai wanda me ne ba a yi yanzu me ba ka jin zargin da ake wa ƴan uwansa da abokanansa da surkunansa da waye ba ka jin zargin da ake musu kai ba ka ji kuma yanzu duk wani barawo gwamna wanda ya sata ko chairman na jam'iyya ko wanda ya rike wani babban mukami duk sata da kai in dai ka je gun Buhari kai ka zama wali mahasumi an wanke maka zanube
injiniya Abu Galadima tambayar da nake so nayi ma kai ma ka zauna da Buhari nan wato in ana neman wanda ya san Buhari a shekarun baya wata kila in an same ka shikenan ba ma
sai an ga dan duk wanda yanzu da yake mulkin nan ba sai su je kusa da shi kamar yadda ni naje kusa da shi a lokacin da bai da shi ba ba sai isa ba saboda haka ba san shi ba
yanzu
sai kawai suke suna tsalle suna faduwa ina ganin su ina dariya
injiniya me yasa kike dariya
da da hawaye za su yi kuka
amma injiniya an ce kai ne kake kuka ai yawanci kai ne kamar wato
nake ta wannan dariyar muna wannan musabaha nake ta wannan dariyar yanzu kai ka ganni kamar mutumin da akwai abin da ya dame shi
Alhaji Abdulkarim Dayyabo duba mana wannan zaben ka hango ya kake ganin magoyi wato wasu suna cewa taron jama'a da suke zuwa wajen campaign din nan a jihar nan a gadin bin jama'a a ce jiha an kasa yin jawabi ma ba shi ke nuna nasarar zabe ba
To a gaishe ku malamai. To Allah ya kama shiri na gaba zamu ji wai me yasa Buhari bai taba mayin kudin kama Obasanjo bane duk da zargin da aka dade ana yi Obasanjon na cewa ya handaba mun kudin kudaden wutar lantarki. Zamu kuma taba mu maganar Amina Zakari ta hukumar zabe ta Najeriya. Wani mu gode wa Buba Galadima da Abdul Karim da Yabo da kuma musamman shi wakilin namu Nasiru El Kayam da ya shirya mana wannan tattaunawa tsakanin su. Ga madadin su duka ajiyar Mustapha Sakwato ne a Washington DC. Mun ba ku lafiya.
Dalla abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su Amina Buhari a wani ce ke cewa a wani lafiya.